Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Har yanzu gwamnatin shugaba Donald Trump bata maida martani ba kan watsi da wani mai magana da yawun tsohon shugaban Amurka Barack Obama yayi, da zargin cewa Obama ya bada umarnin a tatsi bayanan sirri kan Trump ta wayar tarho a yayin yakin neman zaben bara a gabanin zaben shugaban kasar Amurka. Mai magana da yawun Obama ya fitar da takardar bayani ne bayan da Trump ya yi ta zargi ta kafar sada zumunci ta Twitter da safiyar jiya Asabar. Yana mai cewa Obama ya sa an tatsi bayanan wayata a gidan wato ginin Trump Tower da ke birnin New York a gabanin zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan Nuwamban shekara ta 2016. Mai magana da yawun Obama ya ce wannan zargin a takaice ba gaskiya bane. Trump dai bai gabatar da wata majiya a matsayin tushen wannan zargi nasa ba, kuma bai gabatar da wata shaida ba ta nuna cewa an sa ido kansa ta wajen amfani da wata na'urar lataroni. To amma ya misalta kutsen da ya ce an yi masa da tabargazar siyasar nan ta Watergate, wadda ta kai ga murabus din shugaba Richard Nixon a shekara ta 1974. Rahotannin kafafen labarai daga Syria na nuna cewa sojojin gwamnati sun jajirce jiya Asabar a yunkurinsu na fatattakar ISIS a arewacin Syria, inda suka kwato ƙarin ƙauyuka 15 daura da kan iyakar Turkiya, inda har suka dan taka burki ma 'yan tawayen Syria masu samun goyon bayan Turkiya waɗanda su ma ke yaƙi da ISIS ɗin. Jami'an ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke Syria sun ce barin wutar da ake yi a halin yanzu a Syria, wanda aka ƙaddamar bayan ƙwato tungar ISIS ta Al-Bab da aka yi a watan jiya, ya sa sojojin gwamnati sun iya dannawa da tazarar kilomita 15 kawai daga babbar madatsar ruwan da ke samar da ruwa ga mutanen birnin Aleppo da yaƙi da ke kusa da gurin. Mayakan sun katse babbar hanyar tura ruwa zuwa ga birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita tun kusan makonni 7 da suka gabata. Da yake magana jiya Asabar, shugaban kungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam a Syria, Rami Abdulrahman, ya ce yaƙin da aka yi cikin sati guda da ya gabata ya tilasta farar hula akasari mata da yara sama da 30,000 barin gidajensu. Yawancin 'yan gudun hijirar sun nufi arewa maso gabas, suka doshi garin Manbij, inda wani jami'in hukumar yankin ya gaya ma kafar labaran Faransa jiya Asabar cewa farar hula wajen 40,000 da aka raba da muhallansu sun iso cikin makon da ya gabata. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban sashen ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Iraki ya yi gargaɗi game da yiwuwar amfani da makamin guba a Mosul, inda mayakan ISIS ke fafatawa da sojojin Iraki masu samun goyon bayan Amurka. Wannan abu ne mai tayar da hankali, a cewar Lisa Grande, wadda ta yi kiran da a gudanar da bincike. Ta ce muddin aka tabbatar an yi amfani da makamin guba, zai zama saɓa ma dokokin ƙasa da ƙasa na kare ɗan adam, kuma zai zama wani babban laifi na yaki, ko kuma koda waye aka auna ko ma waye kuma abin ya rutsa da shi. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta ce an kai mutane 7 zuwa asibiti a kusa da Mosul, inda ake musu jinyar wani abu mai kama da guba. Robert Mardini, shugaban kungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa yankin Gabas ta Tsakiya, ya ce yara 5 da kuma wasu mata 2 da ke samun jinya a asibitin na nuna wato wasu yanayoyin da kan akan gani ne a mutanen da gubar ta shafa. Alamomin sun hada da kukujewar jiki da jajayen ido da kaikayi da kuma amai da gudawa. Jami'an gwamnatin Somalia sun ce mutane sama da 110 akasari mata da yara sun mutu sanadiyar wata cutar da ake daukawa ruwa cikin sa'o'i 48, sanadiyar fama da rashin ruwa da ake ci gaba da yi a kasar. Da yake kira wato da yake hire da manema labarai ji Asabar a Mogadishu, sabon firaministan Somalia Hassan Ali Khayre ya bayyana mutuwar mutanen wanda shine adadin farko na hukuma tun bayan mummunan farin da aka kwashe watanni ana ta yi. Yayi kira ga Somaliyawa da al'ummar duniya da su hada gwiwa wajen daukar mataki. Kasar Malaysia ta kori jakadan kasar Koriya ta Arewa a ci gaba da rigimar da ake yi sanadiyar kashe wani dan uwan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a filin jirgin saman Kuala Lumpur a watan jiya. A wata takardar bayani, ma'aikatar harkokin wajen Malaysia ta bayyana jakadan da abun gujemawa bayan da yayi wato yayi ta sukar binciken da ake yi game da kisan.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu sai a gyara zama. Ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Daya daga cikin matsaloli da suke addabar ilimi a arewacin Najeriya kamar yadda ƙwararru suka saba cewa shine rashin ƙwararru kuma wadatattun malamai galibi a kowane mataki musamman a firamare da kuma gaba da sakandare. Saboda haka ne ma gwamnatin jihar Katsina ta kashe sama da naira miliyan 600 cikin kusan shekaru 2 wajen gyara cibiyoyi da sauran bukatu domin horar da malamai su sama da 1,000 domin su karantar a makarantun da ke jihar. Kwamishinar ilimi ta jihar Farfesa Halimatu Sa'adiya Idris ce ta bayyana haka a tattaunawa da ta yi da wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa.
Kafin a yi dai an yi gyara a cibiyoyi guda 9 nan. Wannan gyara ya kama wurin miliyan 500 aka yi waɗannan gyare-gyare duka na cibiyoyi wanda za su ɗauki mana waɗannan yara guda 80,000. An biya kuɗaɗe na koyarwa. Wato ana ce mishi tuition fee. Wayannan tuition fee ana biyan ma'aikatan NTI ne, ita ce za ta dauki horon, ita za ta ba su takardu littattafai duka na koyarwa da certificate din su da jarabawar da za a yi. Saboda daukan wannan nauyin to shine ake ce ma kudin koyarwa din gaba daya a takaice. Yawa ita hukuma NTI ake bada, to ita ma an ba ta miliyan 45. Kudin ciyarwa shi wannan ana ba ma principofi ne na wa'annan cibiyoyin koyarwa da na lissafa, su kuma a takaice akan ba su miliyan 21 da 772 da 800 naira ake ba su a jimillan kudin da aka biya a cikin
shekara ne.
Wannan na shekara ne kuma abinda na baka wannan jimillar da muka samu na miliyan 566 da 772 da naira 800, wannan abinda aka kashe ne tsakanin 2014 zuwa 2015 2014 zuwa 2015 to sai ta 2016 da 2017 kudaden jarabawa abinda aka biya $48,140 sannan aka yi kudin ciyarwa $27,216 naira total abinda aka kashe $75,356 aka kashe a 2016 din so jumlar kudi da aka kashe a wayannan shekaru guda biyu sun kama $642,128.80 just saboda a reni wa'annan training yara wanda za su kama su 2,160 jumlar kenan to abinda aka kashe kenan amfani da daliban pivotal za su samu na farko dai wannan shiri ya samu karbuwa daga hukumar kula ta kwalejojin ilimi da kuma hukumar kula ta jami'o'i na ƙasa hukumar kula da malamai ta kasa wato NTI ita ke gudanar da wannan shiri kuma tana bayar da NCE da degree dan haka daliban wannan shiri na iya ƙara karatunsu su yi NCE kuma su yi course degree da kuma za a ba su certificate na pivotal din gwamnatin jihar Katsina za ta dauki waɗannan dalibai domin su yi aikin koyarwa na horo wato teaching practice don su samu ƙarin kwarewa a cikin wannan abu kaman wanda suka gama lasiya za ta bada umarni cewa za ta dauke su za ta biya su 10,000 amma za a aika da su local government
batun rashin malaman yana daga cikin dalilan da har yanzu masana suke dangantawa da tabarbarewar ilimi a yankin arewacin Najeriya wanda ake gani yana da nasaba da rashin iya karatu da rubutu tazarar lamarin yasa asusun tallafa wa yara na majalisar dinkin duniya wato UNICEF ya gudanar da bincike sakamakonsa ya sa a kafa kungiya da ake kira Rana wacce ta kore a harkar koyar da rubutu da karatun harufa da sauti wakilin sashen Hausa Sani Shu'aibu Malumfashi ya hado mana wannan rahoton na musamman
a rahoton binciken hukumar UNICEF ta ba da shawara a rika koyar da daliban primary da harshen Hausa tun daga aji 1 zuwa 3 ta yin hakan dalibai za su iya gane manya da kananan harfa tare da sautinsu da kuma samun basira hada harfa wanda zai ba su damar iya karatu da wuri
ka 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 ka
ka ka ka
suna harafin la sautin sa ri
wannan karin magana yawa kai mi ka fahimta da
wannan karin magana ke nufi sai ka kuma tana da kuɗin kai wace ta samu tallafi daga hukumar UNICEF da kuma kungiyar raya kasashe ta Ingila wato DFID tare da haɗin gwiwar hukumar raya kasashe ta Amurka wato USAID ta kuma fara ne da horar da malaman da ta zabo daga jihohin Katsina da Zamfara domin su riga koyarwa a makarantu guda 100 daga kananan hukumomin mulki guda 3 da aka zaba a kowace jiha kungiyar rana ta shiga shekara na biyu kenan baɗi za ta kammala aikin ta shin koyaya tafiyar ta kasance zuwa yanzu na zanta da headmaster Nizamiya Model Primary School ta garin Tsafe a jihar Zamfara gaskiya a yanzu yadda na fahimci ma daliban yanzu suke yan makaranta domin suna fahimtar abin da ake karantar da su na waɗannan harufa har suna iya hada harafi da harafi ya ba su kalma kalmar kalma ta ba su jimla inda duk suka je sai suna kokarin su karanta abu koda ba su yi aji ba sai sun kokari sun karanta
sunana Usman S Muhammad malamin rana a makarantar Kaura Alƙalibi Memorial Primary School Rimi gaskiya mu malaman rana mun ji dadi shigowa wannan rana saboda daliban mun samu dangantaka sosai tsakanin mu da su wanda kowane lokaci zaka suke wa yara suna sha'awar mu shigo aji saboda an inganta darasin ta hanyar yaro zai koyi cikin sauki
Alhaji Kabir Roma Darakta ne na tsare-tsare bincike da kididdiga a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina.
Alal hakika mun ga tsari yayi kyau saboda yara sun samu kyakkyawar fahimta na koyo da harshen uwa. kuma na tabbatar maka gwamnati da kuma aikatar ilimi ta jihar Katsina a shirye take domin duk wanda zai bada gudunmuwa wanda muke ganin zai tafi yadda tsarin ilimi a jihar Katsina ya ci gaba a shirye muke domin mu hada hannu da karfi da karfe.
Barista Suwai ba Ibrahim Barau ita ce da wamammiyar wakiliya a hukumar ilimin primary bai daya a jihar Zamfara.
Ni abinda nake cewa wannan gwaji da ake yi na rana gaskiya ya kawo fa'ida da yawa dan mun ga cewa yanzu yara yan primary 1 da primary 2 za su iya gane kalmomi sannan kuma suna iya hada kalma daya zuwa biyu waje daya. Mu a Zamfara muna kokarin mu ga an fadada shi dan ya zamanto su ma sauran yaran da ba na makarantun gwaji ba sun samu wannan teknik na karantarwa.
Mai martaba Sarkin Katsina Alhaji Abdulmumini Kabir Usman ya yaba wa kungiyar rana sa'ilin da babban jami'in ta Dr. Mikael Ibrahim tare da jami'an da ke aiwatar da shirin suka kai masa ziyarar ban girma a fadarsa.
Also is very vital, very very important. Ina fata ina kuma roƙo Allah wannan abun da kuka sani Allah ya zannar da shi shine primary prayer din Allah ya zannar da shi ko mutane su fahimta da shi kuma irin wannan abubuwan da kuke zuwa na kamar yanzu nan ya zama ni agenda gare ni duk inda samu kaina even with the head of state zai kiɗi wannan sannan za a samu tunda dole sai kun samu helping hand whatever you do idan gwamnati bata shigo muku ba bata taimaka muku ba duk inda kuke da ƙarfi za ku ga kun samu rauni wani wuri amma in gwamnati ta shigo ta taimaka muku as a state ko federal dan da za ku pacify kowa saboda haka mu will try as much as we can dan daga yan daga dan majalisa ta zai kawo mun memo na constitution din ku kuma I will take it anywhere possible in ga lalle an endorse shi to kai na ƙara addu'a dan da kuka zo nan da wannan niyya to Allah ya kalli zukatan ku Allah ya tabbatar da abin da kuke niyya ku mu kuma Allah ba mu ƙarfi ya ba mu ilhama ta kai wannan ko ina ya duk inda ya kamata mu kaita kuma mu yi bayani yanda za a taimaka muku
suna harafin i sautin sa i kalma a cikin kalma ido i i ido
Sani Shaibu Malam Fashi murya Amurka daga birnin Katsina a Najeriya.
A karamar hukumar Kalgo a jihar Kebbi kuma shugaban yankin Alhaji Umaru Namasha Yaddigi ya kira ga iyaye su himmatu wajen ganin ƴaƴansu sun samu ilimi ta kowane fanni. Alhaji Digi wanda ya zanta da wakiliyar sashen Hausa Maryamatu Muhammad ya yaba iyaye amma ya ce akwai buƙatar ganin an cike gibi da ke akwai tsakanin mata da maza a neman ilimin zamani.
Gabe da abin da shahi ilimi na yaya mata a karamar hukumar mulki ta Kalgo sai in ce alhamdulillah saboda na san akwai makarantu tun ban iso wannan wurin ba akwai makarantu duk in ka tafi za ka ga mata suna gwagwarmaya da maza amma dai gaskiya wurin boko gaskiya maza sun dan cere mata amma wurin albiya mata sun cere maza gaskiya saboda gaskiya mata suna kokari amma dai akwai bukatar mu shugabanni mu taimaka mu karfafa su don zaki ga wata mace ta yi karatu har ta kai ko ina bata samu aiki ba kuma ya kamata a ce tana da aikin da take iya tallafon ma mata su ma su ga cewa wance ta yi karatu ta samu aiki to in ba ai wannan ba ke ga ba a tallafa mata ba saboda haka yanzu haka karamar hukumar mulki ta Kalgo shirye take da duk mutane da sun kai karatu ba su da aikin yi mu ga ya za mu yi mu nemi alhurman mai girma gwamna ya ga inda an kasa su kuma na tabbata da an kai mai lalura an kace ga ta ci gaba ta in Allah so ba a samu matsala ina tabbacin haka insha Allah gaskiya ilimin mata yana iya ja gaba yana iya ja baya in za a yi magana an kai magana gaskiya shi yake kyau mata kamar da aka magana da yawa mu mutanen kauye uwaye maza sun bar ma mata diyansu mata ke ga dole a samu matsala a ce mace ita za ta dauki nauyin diyarta mamakin shi uba sai ya taimaka sai ya dauki wai diya maza su an nashi mata ya bar ma uwarsu uwan nan ba ta yi karatu ba uwan nan ba ta sai suwa za ta yi ta yi maintaining na ilimin diyanta ke ga akwai wahala saboda ka ni na ganin da dai maza za su yadda mafi yawan maza su yadda su rika diyansu mata da maza matsayi guda to insha Allah to ilimin matan zai yi karfi sosai saboda mace ba ta iya daukan ba ta yi ilimin ba ita kuma a ce tana iya daukan nauyin diyanta zaki suke wata diyan matan ta haifa wata takwas wata bakwai mata sai suke namiji biyu ko namiji guda to kuma an batta da su ba ta sai su ba ta da ilimi ke ga ba a taimake diyan ba saboda haka insha Allah dai zamu ga abin da kayuwa mu yi hanyar da ya kamata matan ma su gane gwamnati na mutunta su abubuwan kuma su tafi daidai insha Allah. To ni kira na ga ubannai su sani addinin musulunci da ya ba su diya ba su ka ciyar da diyan ba, Allah ka ci da diyan. Aya Qur'ani ta tabbatas kuma haka abubuwan suke. Sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa mana kala walada walidun afdalu min adabun hasna yuallimuhu alkitaba wa yahsin ismu wa yuzawwijuhu idha balaga. Uba bashi da wani abu da yake ba da wanda yahi ya bashi ladabi mai kyau, ladabi mai kyau kuma ya sanar da shi littahin shi, ma'ana yaro musulmi a sanar da shi alqur'ani. An sanar da shi alqur'ani kuma ayi kokari a taimakai ya samu ilimin zamani, la'alla yaron nan namiji na ko mace ba araba ba. Duka walada walidun min adabun hasna, he gani ko uba bai da abin da zai bada ba, araba an kace diya mata dai zai ba ko diya maza dai zai, saboda duka diyan shi bayan yayi wannan ya sanar da su addini, ya sanar da su ilimin zamani, sannan kuma ya sa ma diyan nan suna na kwarai. Kage sunan shi ya kamata ya gabata tun farko ko an sa suna na kwarai, sannan a sanar da mutum littahi ilimi kenan.
To da kike kare magana akan da sauran akan bisa uwaye kuma ƴaƴa matan kuma ba kira zakai
su ƴaƴa mata, abin da yake da kyau hakkin suna dai su yi biyayya ga uwayensu. Farko su yi biyayya ga Allah subhanahu wataala ta fannin karatu, uba ya saka kai kokari kai, in ma Allah bai bashi hasken saka ba ka shiga Allah ni'imta ka ka taimaka mishi, kada a rike shi ga zuciya cewa ai bai kula ni ba, a ko bai kula ka ba kai hakkin kana ka kula shi. Saboda haka diya su ji tsoron Allah, su yi biyayya ga uwayensu kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umurni.
Mara ato Muhammad Murya, Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
A makonnin baya mun kawo muku rahoto kan yadda wani shirin samar da ilimi ga diya mata yan shekaru 13 zuwa 17 waɗanda damar zuwa makaranta ta kubucewa a baya sun samu damar cike wannan gibi a rayuwarsu. Shirin wanda yake samun goyon bayan hukumar ayyukan raya ƙasa ta Ingila yana aiki ne a jihar Kano inda take tafiyar da wannan shiri. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya zanta da Zainab Umar wacce ta amfana ƙarƙashin shirin domin jin inda suka taso da inda suke a halin yanzu.
A arewacin Najeriya kididdiga ta nuna cewa akwai ƙarancin zuwan yara mata makarantu da kuma yawaitar daina zuwan su kafin su kammala. Waɗansu suna fara zuwa primary 1-3 su daina zuwa, wasu kuma ma kwata-kwata ba sa zuwa makarantar, wasu kuma in sun gama primary ba sa ci gaba da karatu. A wasu wuraren musamman mani yankin da na fito, mafi yawancin 'yan matan wannan yankin sun fi mai da hankali ne wajen tallace-tallace zuwa gona, yociyawa, siyarwa da kale, ko kuma su dinga tafiya rafi suna wanka a kududdufi, ko kuma su dinga zuwa ramin ƙasa suna yau da kwambu ko da gwambulo ana biyan su kuɗi. Kuma wannan abun yana jawo wannan abun yana kawo nakasu, zai kawo babba karaman nakasu zai kawo a rayuwar mu ba. Sau kuma idan aka duba wannan abun ba komai ne yake haifar da shi ba face talauci. Saboda mu 'yan mata mun fi kowa rashin cin moriya aikace-aikacen da gwamnati take gudanarwa musamman ma fannin ilimi, tunda ba a yi wani tanaji domin mu ba wanda zai dinga jin ra'ayoyinmu tare da buƙatunmu ba. Amma da zuwan 'yan fodi ta ƙarfafa mana gwiwa wajen buɗe mana dandalin inuwar 'yan mata da dandalin 'yan mata. Ta wannan fannin ne kaɗai 'yan mata muke samu mu tattauna muhimman buƙatunmu, mu kuma mu tattauna matsalolinmu tare da muhimman buƙatunmu. Kuma a nan ne ma muka san irin hanyoyin da za mu bi wajen miƙawa mahukuma su ruwa da tsaki buƙatar mu. Shi second chance education mafita ce ga 'yan matan da suka rasa damar farko a fannin ilimi. Kuma idan aka ci gaba da yin shi za a wayi gari a nemi 'yan matan da ba sa zuwa makaranta a rasa. A sakamakon jadawalin da ake koya mana a inuwar 'yan mata da aka zo nazari ta fuskar kyauta ta zato, a nan ne muka fahimci menene buƙatarmu. Inda aka zo nazarin buƙatu a nan ne muka tantance, sai muka fahimci cewar mafi yawancinmu ba mu iya karatu da rubutu ba. To sai buƙatarmu wadda ta fi muhimmanci ita ce ta a koya mana, a sama mana hanyar da za mu iya karatu da rubutu. Kuma sai gashi mu ba mu yi primary ba kuma kaga babu yanda za a yi mu shiga secondary school. To shine muka fitar da wannan buƙatar a sama mana hanya, tunda su wanda aka samu kamar na wannan ilimin nan na yaki da jahilci ba a yi tsarin akan cewar kaman mu za su iya zuwa su koyi karatu a nan ba. An yi tsari ne akan manya iyayen mu haka. To sai muka fitar da wannan bukatar inda da aka yi taron gangami na ƴan mata aka tantance bukatar aka yi bukatar koyon karatu da rubutu ta cinye. Sai muka rubuta bukatar inda muka je gurin ƴan kungiyar mazaɓa. Muka mika musu wannan bukatar su kuma su suka yi mana jagoranci wajen zuwa sashen ilimi na karamar hukuma. Inda aka je sashen suka bada suka ce to su mu ƴan jama'ar gari su bada taimakon su da za su bayar, ƴan kungiya su bayar, su ma kuma za su bada nasu taimakon. Inda su ma suka bada malamai da chalk na rubutu. Sannan su kuma jama'ar gari inda ƴan kungiya suka karo malaman da su rika koyar da karatun addini.
Yanzu ya zaki kwatanta yadda muhimmancin wannan yake a rayuwanku a yanzu haka?
Gaskiya muhimmancin shi a rayuwar mu ba kaɗan bane ba, tunda da aka tashi aka yi tsarin koyar da koyarwar ma an tsara iyakacin ƴan mata 200 ne za su ci moriyar wannan shirin, amma sai gashi ƴan mata 300 har da 70 da ko na dai manta ƙarorin kai sun ci 97 kai sun ci moriyar wannan shirin. Kuma lokacin da ake yin wannan tsarin ba a yi tunanin cewar za a samu waɗanda za su tafi secondary school ba, sai gashi daga ciki ƴan mata 24 sun tafi secondary kuma ma boarding school. Kuma babban nasarar da za mu ce mun samu shine mafi yawancin mu mun iya karatu da rubutu, kuma sannan gabaki ɗaya mu kowace ta iya rubuta maka sunanta da na mahaifinta a yanzu zancen da nake.
Wannan matsalolin da kika lissafa daga farko kamar su tallace-tallace, akwai sauyi ne yanzu a yankin naku?
Eh, gaskiya yanzu ƴan mata sun daina wannan, tunda suna zuwa makaranta sosai da tallacen da suke zuwa da kuma zuwa gonaki yanzu duk sun rage, ba a samun waɗanda suke zuwa sosai.
To yanzu a yankin fannin koyon karatu ɗin wani bukatu ne kike ji wanda gwamnati za ta iya shigowa don ta biya muku bukata?
Gaskiya wannan abun ba iyakacin ƴan matan wannan yankin ne suke da bukata ba, ragowa su ma ƴan matan ragowa wannan fannin su ma suna da bukatar wannan abun. Idan tunda bukatar ba kamar yadda na faɗa bukatar kusan yawancin lunguta sako na jahohin arewacin Najeriya suna da wannan matsalar, to idan haka ne kaga su ma suna da bukatar wannan tallafin. Idan aka taimaka musu rayuwarmu mu ƴan mata za ta inganta, ƴan mata za mu dinga yin zaɓi a rayuwarmu, za a samu yawaitar likitoci a asibiti mata, a makarantu za a samu malamai mata, kuma sannan za a samu yawaitar ma'aikatan gwamnati mata.
Masu haro da wannan Allah kama ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yadda sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibashiro Dodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, har yanzu dai gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump bata mai da martani ba kan watsi da wani mai magana da yawun tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi, da zargin cewa Obama din ya bada umarnin a tatsi bayanan sirri kan Trump ta wayar tarho a yayin yakin neman zaben bara a gabanin zaben shugaban kasar Amurka. Rahotannin kafafen labarai daga Siriya na cewa sojojin gwamnati sun jajirce sosai jiya Asabar a yunkurin su na fatattakar ISIS a arewacin Siriya, inda suka kwato ƙarin ƙauyuka 15 daura da kan iyakar Turkiya, inda har suka dan taka burki ma ƴan tawayen Siriya masu samun goyon bayan Turkiya, waɗanda su ma yaƙi suke yi da ƙungiyar ta ISIS.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Ni Sarfila Hashin kuma nake cewa ku huta lafiya.